sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 27 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, takaice kungiyar ta'addanci mai alaka da IS a Afghanistan da Al-Qaeda ta iya shirya kai hare-hare akan Amurka da kawayenta na yamma cikin gaggawa fiye da yadda ake tunani a baya, biyo bayan janyewar Amurka daga Afghanistan. Wani kwamiti mai zaman kansa da ke ba da shawara ga hukumar abinci da magunguna ta Amurka, wato FDA, ya tabbatar da ba yara rigakafin COVID-19 na yara da Pfizer BioNTech ya yi a matsayin gaggawa ga 'yan shekaru 5 zuwa 11. Kanin shugaban sojojin Sudan General Abdel Fattah Burhan ya faɗa a jiya Talata cewa juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi ya zama wajibi su kawar da gwamnatin wucin gadi domin kaucewa fadawa cikin yakin basasa a ƙasar.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa wakiliyar Amurka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, Ambassador Linda Thomas Greenfield, ta gana da shugaban Nijar Muhammad Bazoum kan hudda kasashen biyu da yanayin tsaro a yankin Sahel. A Najeriya kuma, wasu 'yan kasuwar kasar ne ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu dangane da tsarin kuɗin e-naira da aka kaddamar a kasar.
Gaskiya kawai ni dai yanda kawai na ji ta a baki, haka na ji ta, ban san me ma'anarta ba, ban san kuma me maƙasudin fito da ita ba. Ba wanda ya mana bayani a wayar da kan talakawa ma, mu san mecece ita kuma me amfaninta.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya da Murtala Faruku sanyin na ke gabatarwa, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kungiyar ta'addanci mai alaka da IS a Afghanistan da Al-Qaeda ka iya shirya kai hare-hare akan Amurka da kawayenta na yamma cikin gaggawa fiye da yadda ake tunani a baya, biyo bayan janyewar Amurka daga Afghanistan. A jiya Talata, babban jami'i na uku a ma'aikatar sojin Amurka ta Pentagon ya faɗa wa 'yan majalisar dattawa cewa sabbin bayanan sirri da suka tattara na nuni da cewa kungiyar IS Khorasan ko kuma ISIS-K suna nan suna shiri cikin gaggawa su kaddamar da ayyukansu, ko da yake ita ma Al-Qaeda ba ta ƙasa a gwiwa a ayyukanta na ta'addanci. Dukkanin kungiyoyin biyu da suka hada da Al-Qaeda da ISIS-K suna gudanar da ayyukansu ne ta yanar gizo, inji karamin sakataren tsaro mai kula da shirye-shirye Colin Carl, yayin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin ayyukan sojoji a majalisar dattawa. Fargaban kungiyoyin biyu za su yi kwari a Afghanistan biyu bayan ficewar sojojin Amurka da na haɗakar kasashen yamma daga ƙasar ba sabon abu ba ne. Jama'an Amurka da na kasashen yamman sun yi kashedi watanni da dama cewa kungiyoyin biyu suna shirin amfani da damar ficewar su karfafa kansu. Wani kwamiti mai zaman kanshi da ke ba da shawara ga hukumar abinci da magunguna ta Amurka, wato FDA, ya tabbatar da ba yara rigakafin COVID-19 na yara da Pfizer BioNTech ya yi a matsayin gaggawa ga 'yan shekaru 5 zuwa 11. Ko da yake an yi la'akari da yara ba su kamuwa da tsananin ciwo ko mutuwa daga COVID-19, amma shugaban da ke kula da harkokin rigakafi a hukumar FDA, Peter Marks, ya faɗa wa kwamitin cewa an samu yara kusan miliyan 2 da cutar, kana an kwantar da 8,300 a asibiti a nan Amurka. Kashi 1/3 na waɗanda aka kwantar a asibitin sun buƙaci kulawan gaggawa, kana wasu guda 100 a cikinsu sun kusa mutuwa. Yanzu da aka amince a yi wa yara rigakafi, jama'ai suna kyautata zato zai taimaka ainun wurin cike giɓi na ba da rigakafi a Amurka, lamarin da ke tada hankalin iyaye da malaman makaranta da kuma shugabanni a fannin kiwon lafiya. Jama'an hukumar sun ce tana yiwuwa a fara yi wa yara rigakafin nan da mako mai zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban sojojin Sudan General Abdel Fattah Burhan ya faɗa a jiya Talata cewa juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi ya zama wajibi ne su kawar da gwamnatin wucin gadin domin gujewa fadawa cikin yakin basasa a ƙasar. Ƙasar baki ɗaya ta faɗa cikin rudani saboda adawa tsakanin 'yan siyasa, Burhan yana faɗa a wani taron manema labarai a birnin Khartoum da aka nuna ta talabijin. Ya ce halin da kasar ta kasance a cikin shekaru 2 da suka shuɗe ya tabbatar da 'yan siyasa a gwamnatin wucin gadin sun gaza, kana sai yawan jayayya. Burhani ya kuma ce Prime Minister da aka hambara Abdullah Hamdok yana gidan General din. Wuni guda bayan da rahotanni suka ce sojojin sun kama Hamdok yayin da suka yi juyin mulki. Babban General sojan ya ce Hamdok yana cikin koshin lafiya kana zai koma gida da zarar kura ta lafa. Burhani ya kuma tabbatar da cewa sun kama ministoci da 'yan siyasa amma ba dukkan su ba. Kana ya ce wasu za su gurfana a gaban kotu bisa zargin ingiza yin tawaye a cikin ma'aikatar sojan kasar.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu. Wakili a Amurka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, Ambassada Linda Thomas Greenfield, da ke wani rangadi da ya shafi ƙasashe uku na nahiyar Afirka, ta yada zango a jamhuriyar Nijar, inda suka tattauna da shugaba Muhammad Bazoum akan huɗa ƙasashen biyu da kuma yanayin tsaro a yankin Sahel. A wani lokaci da gwamnatin sojan Mali ke shirin girke sojan haya na kamfanin wana na kasar Rasha. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaimomin Barma, ya aiko mana ƙarin bayani.
Jamhuriyar Nijar da kasar Amurka na matukar dasawa ne a sakamakon jajircewar hukumomin kasar akan batun yaki da ta'addanci da kuma yadda demokradiyyar kasar ke ƙara wanzuwa. Mafarin wannan rangadi na Ambassada Linda Thomas Greenfield da nufin ƙara jaddada goyon bayan gwamnatin Joe Biden ga shugaba Muhammad Bazoum da mukarrabansa.
I had the great pleasure of meeting with President Bazoum just now in a bilateral meeting as well as several other members of his administration.
Jami'in kula da sha'anin siyasa a ofishin jakadancin Amurka a Nijar Alhaji Idi Barau yayi mana ƙarin bayani a game da abubuwan da tawagogin kasashen biyu suka tantauna.
Zaɓuɓɓuka da aka yi a Nijar a 'yan watannin da suka gabata, inda gwamnatin Amurka ta yi jinjina ma hukumomin Nijar da yi ma shi shugaban ƙasa Bazoum Muhammad barka da zaɓin shi da aka yi ta farkin demokradiyya, wanda a karin farko an samu canza ragamar mulki daga zaɓaɓɓen shugaban ƙasa zuwa wani zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, inda suka jaddada goyon baya ga tafiyar demokradiyyar jamhuriyar Nijar. Gwamnatin Amurka za ta ci gaba da kawo nata goyon baya a cikin ayyukan da suka shafi gina demokradiyya, gina ci gaban ƙasa, tsaro, da kuma ƙarfafa hulɗar diplomasiyya tsakanin ƙasashen guda biyu.
Wannan rangadi na gudana ne a wani lokacin da dambarwa ke ƙara kankama akan shirin girke sojan hayan wani kamfanin ƙasar Rasha a Mali. Ambassada Linda ta taɓo wannan batu a ganawarta da shugaban ƙasar Nijar.
Gwamnatin Amurka ta bakin Thomas Greenfield ta yi Allah wadai da wannan mataki na ƙasar Mali. Waɗannan 'yan sa-kai na Rasha suna da mugun tarihi a cikin inda suka gudanar da ayyuka kamar ƙasashen da suka hada da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da wasu wuraren da suka karɓe iko da walwalar da jama'a da ke da ita, suka ci zarafin mata, aka zarge su ma da wato yin kisan gilla da abubuwan da suka shafi ba daidai ba. Akan haka ba za su amincewa da kasancewar irin waɗannan bargurbin mutane su kasance sun shigo a cikin yankin Sahel.
Wakiliyar Amurka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta nufi ƙasar Gabon a ci gaban wannan rangadi da ya shafi ƙasashen Mali, Nijar da Gabon. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaimomin Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A wannan mako ne wata kotun Birtaniya za ta yanke hukunci akan ko za a mika dan kwarmatun nan mai shafin yanar gizo na WikiLeaks William Assange zuwa Amurka akan tuhumar da ake masa na kutse da kuma satar bayanai. A yau Laraba ne kotun za ta fara saurare na wuni biyu a babbar kotun London. Masu shigar da kara na Amurka sun ɗaukar kara a wata kotun gunduma a Birtaniya a watan Janairu, wadda ta yanke hukunci akan kada a mika Assange saboda zai iya kashe kansa a gidan yariya a Amurka. Masu shigar da kara za su kalubalanci wannan hukuncin, inji lawyer Nick Vamos, wani tsohon shugaban ma'aikatar lauyoyin gwamnatin Burtaniya, wanda yanzu yake tare da wani kamfanin lauyoyi na Peters & Peters. Yanzu abinda gwamnatin Amurka ta yi shine ta bada cikakke akan yadda za a tsare a sange da inda za a tsare shi da kuma yanayin da zai kasance a ciki. A don haka muddin yanayin lafiyarsa da kuma hatsarin hallaka kansa bai sauya ba. To za a iya dauka cewa gwamnatin Amurka ta ci karo da gwajin da kotun gundumar ta tabbatar a shari'a ta farko. Vamos yana shaidawa muryar Amurka. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta shirya tsafta fara aikin jin kai na taimakawa 'yan kabilar Rohingya a wani tsibirin Bangladesh inda sama da 'yan Rohingya 20,000 ke gudun hijira waɗanda gwamnatin Bangladesh ta sake musu matsuguni. 'Yan gudun hijirar da aka maida su zuwa tsibirin Bay of Bengal a yankin Basanchar sun kwashe sama da shekara guda suna korafi akan rashin abinci da yanayi mara kyau da sauransu. A farkon wannan wata babban kwamishinan 'yan gudun hijira a Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatin Bangladesh sun amince akan yin aiki tare domin taimakawa 'yan gudun hijiran, amma ba a bayyana shirye-shiryen da suka tsara ba. Wasu 'yan kabilar Rohingya a tsibirin sun ce suna marhabi da hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya a yankin, amma wasu kuma sun ce tsibirin zai ci gaba da wahalar rayuwa ko da kuwa hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta fara aiki a wurin. A ƙarshe, Majalisar Dattawan Amurka ta tabbatar da wasu 'yan Republican masu adawa da Trump su yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin Biden, inda a jiya Talata aka tabbatar da tsohon ɗan majalisa daga jihar Arizona Jeff Flake ya zama jakadar Amurka a ƙasar Turkiya, kana Cindy McCain, uwar gidan tsohon ɗan majalisa marigayi John McCain, za ta zama jakadiyar Amurka a hukumar abinci da noma ta Majalisar Dinkin Duniya. Majalisar Dattawan ta kuma tabbatar da tsohon sanatan jihar New Mexico Tom Udall ya zama jakadar Amurka a New Zealand, kana Victoria Reggie Kennedy ta Massachusetts, uwar gidan tsohon sanata marigayi Ted Kennedy ta zama jakadiya a ƙasar Australia. An dai kada kuri'a akan mutanen da shugaban ƙasar ya nada ne da jin muryoyin 'yan majalisar, wani aiki da aka yi cikin 'yan mintoci kalilan, muddin babu wani dan majalisa da ya nuna rashin amincewarsa.
Gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan Najeriya, musamman kanana da matsakaitan 'yan kasuwa da masu sana'o'i, na ci gaba da bayyana ra'ayinsu dangane da tsarin kudin naira da shugaban kasa ya kaddamar a ranar Litinin da ta gabata ta hannun babban bankin Najeriya CBN, yayin da wasu ke bayyana rashin masaniya game da sabon tsarin kudaden, wasu kuwa na bayyana fargaba ne dangane da yadda cinikayya za ta gudana a wannan sigar kudi, musamman la'akari da yawaitar kalubalen kutse da damfara ta kafar internet, kamar yadda za ku ji a cikin wannan tattaunawa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da 'yan kasuwar a Kano.
Suna Abubakar Abdullahi Babuji, ina sana'a ne na harkar sai da waya, haka wayoyi da siyar.
Ban sani ba ko kana da labarin wani nau'in kuɗi na da ake kiransa naira da shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar a Abuja?
To gaskiya bani da labarin, ban sani ba. Gaskiya ni ga nake a sana'ata wannan, kamar ba zai tasiri kamar yadda muke yi yanzu ba. Kamar yadda za mu bada kuɗi a ba mu kaya, ko kuma mu zo mu yi transfer through account na bankin mu. Babban banki ya kamata ce sun wayar kan 'yan ƙasa, saboda a san me tasirinsa a ƙasa, kuma me tasirinsa domin mu da muke kasuwanci, me yana zai iya, misali za mu iya samun misali security akan abin, saboda akwai 'yan yahu.
Sunana Aisha Abdulkadir, ina yin irin harkar su ganyen shayi ne, ina production na ganyen shayi da spices da kuma catering services.
Me kika sani game da inira?
Gaskiya kawai ne dai, inda kawai na ji ta a baki, haka na ji ta, ban san meye ma'anar ta ba, ban san kuma meye makasudin fito da ita ba. Ba a yi ba wanda ya mana bayani, talakawa ma mu san mecece ita kuma meye amfaninta. Gaskiya ba mu san amfaninta ba.
Sunana Abdullahi, sana'ata harka dai da sau. Dai da safe na bude data ta, na shiga Facebook, naga ana bayani akai.
Me ka fahimta game da inira?
A gaskiya ban fahimci komai ba because ban zauna na karanta abubuwan tsarin da suka yi a ciki ba.
Sunana Baffalawin Isa, ina sana'ar sai da waya a kasuwa ta Fuskanta. Ina da labarin cewa shugaban Muhammadu Buhari ya kaddamar da tsari na inera. Abin da na fahimta kamar shi ma tsari ne wanda za a dinga yi na ajiye kudade a samu mana da wallet inda za mu dinga ajiye kudaden mu za mu iya yin sayayya da su kamar yadda ake kamar yadda wasu kasashe suke amfani da bangaren kamar cryptocurrency suke sayayya da shi.
To idan haka ne wanne tasiri wanne irin tasiri kake ganin shi wannan tsarin inera na kudin inera zai yi ga harkar ka ta sai da sayarwa?
Ni ina ganin kamar ta fuskar tasiri ko in ce za mu dan samu kamar damuwa kusan dai ba zai ba mu wani alfanu sosai ba saboda yanayin kamar mutane suna da tsoro in sun ajiye kudaden su a ciki ya su iya kasancewa ko akwai barazana ba yanayin kasar mu sani ko akwai tsarukan da aka fito da su wanda za a kula da wallet din sosai da sosai babu yan yahuda su iya shigowa su neman mana kuɗi kaga mutane za su samu barazana kenan kusan gwara kudaden su asusun bankin su su zo su sayayya ta hanyar transfer ko su ba da cash.
Assalamu alaikum, sunana Akiba Abdullahi, amma na harkokin internet ne da kuma sai da kayayyakin wayoyi da al'amura da wani suka shafi technology. Gaskiya inera abin yana da alaka da yanzu muna cikin wani zamani ne wanda ya zo na ci gaba da muke da shi musamman yanzu muna digital irin technology irin wannan musamman yanzu ga naira tana yin ƙasa dala tana yin sama to fito wannan inera din za ga naira ta samu karsashi ita ma za ta iri gogayya da wasu kudade na nahiyar Turai da kuma Afirka gaba daya.
Misali wanne tasiri kake ganin inera za ta yi a karin harkar hada-hada da kake yi ta cinikayyar ka?
Gaskiya alhamdulillah za ta yi tasiri sosai musamman ma daga yau na ga kasuwar cinikayya ta harkar crypto ta fara nuna cewa alamar shigowar wata ƙasa ta Afirka akan harkar inera domin ta fara motsa ta sannan 'yan ƙasar su ma wanda suke ra'ayi da irin cinikayya ta wannan harkar ta kuɗi na intanet za su samu dama ba sai sun dinga cinikayya dala ba ba sai sun dinga sa kuɗinsu a wani ɓangare ba yanzu Najeriya ta kawo wani cigaba daga nan za ka iya sayayya za ka iya ajiye kuɗin ka kuma ta hanyar intanet ta ɓangaren inera.
Sunana Esther Joseph.
Wannan harkoki kike yi na ki kira kai?
Ni yanzu ina da sana'a na ina yin peanuts ina saidawa ina kuma siyan atamfa daga kasuwa in siyar a gida.
Wani tasiri wannan inera zai akan harkokin ki na wannan siyar atamfa da saiwa da sauransu?
Gaskiya da wannan inera din zan iya adana kuɗi na saboda kamar irin ina da kuɗi a hannu haka ina yawan kashewa amma yanzu saboda inera din zai taimake ni ajiye kuɗi na kuma kuɗi na yanzu a misali zan je kasuwa ina so in yi siyayya in ba ni da enough kuɗi da nake da shi a hannu na zan iya zuwa kasuwa yanzu in je in samu wanda yake da wallet din inera zan iya mai transfer daga nawa wallet din zuwa wallet din shi in yi purchase din kayan da nake so.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya. Yayin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta shirya tsab domin gudanar da babban taron ta a ƙarshen makon nan, wasu 'yan jam'iyyar sun garzaya kotu domin ganin taron bai gudana ba. A jihar Kano kuma wasu ƙungiyoyin farar hula ne suka ce ahir dangane da basukan da gwamnatin jihar ke kudurin ciwuwa. Jama'a assalamu alaikum. Jam'iyyar PDP ta adawa a Najeriya ta kammala shirye-shirye domin gudanar da babban taron ta na ƙasa a ƙarshen makon nan, inda za ta zaɓi sabbin shugabannin da za su jagorance ta biyo bayan wata takaddamar da ta gabayan shugabancin jam'iyyar a ƙarƙashin Uche Secondos. To sai dai kuma lamarin ya haɗu da cikas a yayin da gungun wasu kusoshin jam'iyyar suka garzaya kotu suna neman kotun ta hana gudanar da taron. To ko me yayi zafi haka? Dr. Umar Ardo, wanda tsohon harimin mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ne, haka kuma ya taba neman jam'iyyar ta PDP ta tsayar da shi takarar gwamnatin jihar Adamawa shine ya jagoranci masu gabatar da karar.
Mun je kotu ne muna neman na farko ta maida wuce secondary daga chairmanship na jam'iyya, na biyu ta rusa dukka abinda ya kasance bayan cire uce secondos daga chairman na jam'iyya. Hujjar mu shine a tsarin mulkin PDP ya fitar yadda za a cire shugaban jam'iyya, ya ce sai committee koli wato NEC na jam'iyya wanda za su iya su cire shi. Amma sai an kawai gari waɗansu daga jam'iyyar PDP musamman gwamnan River State suka sa ward executive ta ce ta kori wuce secondos, sai suka je local government executive ta ce ta tabbatar da koran nan wanda ward executive suka yi. Ba a rubuta wa secondos ba, ba a kira shi an gaya mishi ba, ba a bashi dama ya kare kanshi ba. Akwai kure guda biyu a nan. Na farko ba ward executive ne ya kamata ta kore shi ba, na biyu ba a bashi ma hurumin da zai kare kanshi ba. Wannan da suka yi na ward executive da local government shi ne fa suka dauko suka kai wa alkali a kotu, suka ce wa alkali gashi kuma ka tabbatar akan wannan ne. Alkali sai yanke hukunci ya ce an kore shi, an bada order. Da aka ba secondary order sai muka yarda shi ne, sai muka dauka kara. Amma quickly suna gudun suka zo suka yi next meeting, suka sa ranan yin convention, suka sa congress committees wanda suke congresses are states, the local governments, the wards. So wa'annan duka ba a yi shi akan tsari ba. Don haka shi ne sai muka roki kotu ta tsayar da duk wani abun jam'iyyar PDP ko congress ne ko convention da suka ce za su yi ta tsai da shi, sai sa halin da kotu ta yanke hukunci akan karan da yake gabanta.
To amma ga shi an kashe kudade masu yawan gaske har an ma kammala duk wani shiri na tsara shi wannan national convention din. Baka jin yanzu neman a dakatar da wannan convention din ba yana nufin za ku jefa jam'iyyar cikin halin rudani ba?
A'a. Waɗanda suka fara wannan abun ba su bi doka ba, ba su bi tsari ba, suka yi wa shi secondary zalunci. Kafin manta secondary ya kamata ya bar chairmanship a December, an ce sun kore shi sun September, so su ne za su zarga ba mu ba.
In har PDP ta yi wannan babban taro nata, za ku amince?
A'a, ai in kotu ta tsayar kamar yadda muka nemi kotu ta tsayar GB, ai ba su isa su yi ba, su sun fi karfin doka, ya ba wanda ya fi karfin kotu.
To amma kuma idan kotu ba ta dakatar ba?
In kotu ba ta dakatar ba, na tabbata za su je su yi. In kotu ta kara sar, in sun ce ba mu da gaskiya za mu tafi kotun koli. In kotun koli suka ce ba mu da gaskiya, ta gama gana ya ɗare, sai mu san yadda za mu yi. Za mu yi mitin ne, mu sani za mu zauna PDP cikin zalunci, cikin ƙaryan, cikin rashin bin dokan, ko kuma za mu nemi da ta gabanmu.
To amma kuma sakataren jam'iyyar ta PDP na ƙasa Ibrahim Umar Tsauri ya ce taro yana nan daram a ƙarshen makon nan.
Kamar yadda nace shari'a sabanin hankali ce. Wanda suka je kotun nan gaskiyar magana ni a yanzu in ka tambaye ni su wane ne ba san su ba. Amma duk wanda ke son ci gaban jam'iyya ba zai kai ta kotu ba a halin da muke ciki. Amma mun tsaya mu masu bin doka ne a jam'iyyar PDP. Ba za mu yi wata magana ba akan wannan abun sai mun ji abun da kotu ta yanke hukunci. Mu dai duk wani mataki da ake bi na ka'ida wanda za a yi convention wato ban taron ƙasa an bi shi. Wacce magana kuma ta an suka ce a maida shugaban jam'iyyar da aka dakatar, wannan kuma demokradiyya ce, ba ka iya mutum ya faɗa abun da yake so. Amma dai ina so kowa ya sani cewa daga yanzu a Litinin ɗan Allah ya yarda jam'iyyar PDP za ta ba mara da kunya, kuma za ta kawo sabbin shugabannin jam'iyyar PDP wanda su jayar gama jam'iyyar har zuwa cin zaɓe 2023.
To a yanzu za ku dakatar da gudanar da taron ne ko ko a'a za ku ci gaba ne?
Ai ita maganar ƙara da aka yi mun gani a social media ne. Har yanzu da nake magana da kai jam'iyya bata masa an kai ƙaran nan ba a hukumance, ba mu samu kowane irin communication ba da ko'ina. To kawai da ka hangi ruwa ko ka hangi hadari sai kai wanka da kashi.
A jihar Kano kuma takaddama ce ke neman kaurewa tsakanin gwamnatin jihar da wasu kungiyoyin farar hula dangane da wasu basuka da gwamnatin ke kokarin karbowa. A ranar Litinin din nan ne dai majalisar dokokin jihar ta Kano ta amincewa bukatar gwamnatin jihar na ciwo basuka biyu da za su kama kusan naira miliyan 21,000,000 kamar yadda shugaban masu rinjaye na majalisar Labaran Abdul Madari ya bayyana.
Babban bankin Najeriya kaman tallafi ne da suka shirya za su ba jihohi 36 wanda yake samun jihohin nan suna cikin matsalar tattalin arzikin kasa, wasu ana musu bashi na harkar fansho, wasu ana musu bashi na albashi, wasu kuma sun ebo ayyukan da ba za su iya gama ba, wannan dalili yasa ita babban bankin kasa ta ga dace cewa ta ba jihohi 36 nan kuɗi wanda ake kira da flat rate gaba ɗaya na biliyan 18 da miliyan 700 domin su zo su tallafa tattalin arzikin jihohinsu kuma su gaza su biya. Kuma shi wannan bashi za a biya shi ne cikin shekara 30 kowane wata a wannan jihohin na su ringa biyan naira miliyan 56.
An kai bayanin waɗannan kuɗaɗe amma gwamnati ta fayyace me za ta yi da su tartibi misali?
Eto akwai dai maganar manyan ayyuka da ta fara take so ta gama, sannan mu a nan jihar Kano akwai issue na biyan bashin yan fansho wanda suke bin wannan jiha tamu da yawa, sannan kuma akwai basussuka irin na yan kwangila, sannan akwai kuma kuɗi na biyu shi ne kudin da aka nema na naira biliyan 2,100,000,000 wanda za a siyo manyan motoci.
To sai dai daraktan kungiyar caja mai bibiyar yadda ake sarrafa dukiyar kasa da kuma tabbatar da adalci da daidaito Kwamar Kabiru Sa'idu Dakata ya ce sam ba za ta tafi ba.
Kowace kwandala da naira 10 ina za ta shiga, domin mu da muke bibiyar kudaden al'umma ina suka shiga, ya kasance cewa mun san ina kudaden nan suka shiga, me aka yi da su. Dama ai abinda ba a so akan abinda ya shafi bashi shine wanda yake kan mulki yanzu ka je ka karbo bashin, domin shi yanzu wannan bashin da za a karba idan ka duba idan an karbe shi yanzu akwai hutu na shekara 2 kafin daga baya kuma za a biya bashin a kusan shekara 30. Kaga shi wanda ya karbo bashin ba ma shi ne zai fara biya ba, shi yanzu gwamna mai ci yanzu ko naira ɗaya ba zai biya ba, lokacin da zai sauka ba za a fara biyan bashin ba. Ka sani sare cewa har yanzu muna kotu da ta gwamnatin jiha akan yunkurin ta na karbo bashi da za a zo ai wannan jirgin kasa. Akwai wasu basussukan da aka karba, misali akwai basussuka da aka karba na maganar ilimi kyauta wanda har yanzu makarantun nan idan ka je sai ka ce wayyo Allah, duk wanda yake jihar Kano yake kishin jihar Kano zai ji cewa ga wani nauyi za a zo a dora wa jihar. Duk wannan biliyoyin naira da Ganduje yake karbowa bashi idan aka fasa ta mu miliyan 20 din nan ko da doriya, kowa za a gaya maka ga abinda ake bin ka bashi a matsayinka na dan jihar Kano. Saboda haka ka tsaya ka nannade hannunka kwa ka rinka tunanin cewa a wannan abu bai shafe ni ba, ka yaudari kanka.
Anan za mu da ta'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Mahmud Ibrahim Kori, tunda Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Kuma dalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban la takaice, kungiyar ta'addanci mai alaka da IS a Afghanistan da Al-Qaeda ka iya shirya kai hare-hare akan Amurka da kawayenta na yamma cikin gaggawa fiye da yadda ake tunani a baya, biyo bayan janyewar Amurka daga Afghanistan. Wani kwamiti mai zaman kanshi da ke ba da shawara ga hukumar abinci da magunguna ta Amurka wato FDA ya tabbatar da ba yara rigakafin COVID-19 na yara da Pfizer BioNTech ya yi a matsayin gaggawa ga 'yan shekaru 5 zuwa 11.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji wasu abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa sakon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan wakilinmu na jihohin Borno da Yobe Haruna Dauda biyu bisa rasuwar kawunsa Mejo Bukar Haruna mai ritaya wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Litinin da ta gabata. Allah ya ji kansa da rahama, amin. yanzu a madadin Baba Yakub makeri da ya tsaya na gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Di Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.